أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك مدى وانا يمتشي بارك مدى ساكي سادوا وانا مسلاتينا الهج اندمي وانا يكي أجهر برنو أغرم يدوغري a wannan yammaci na ranar Laraba 4 ga watan Ramadan, hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1429, wanda kuma yayi daidai da nawa ga wata 3 ko wanda yayi daidai ga watan 3 ba wanda yayi daidai da 3 ga watan 9 shekara ta miladiya 2008. Wannan kuma shine majalisin mu na 4, inda muke cikin tafsirin suratu Yunus, muna kuma cikin kissar Annabi Musa alaihi salam. Mun ce kissar Annabi Musa alaihi salam a cikin wannan sura zamu iya raba ta fai, wanda yanzu zamu shiga fai na uku. Ajiya mun tsaya akan aya ta 87, ko haka ne? Ko zamu tashi kan aya ta 88. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم.
نعم. النبي موسى عليه السلام كما عند مكرا تأجيا الله مدعوك كنسركيا يمسواها يشير لك وانسى النبي هارون akan cewa su samarwa da Banu Isra'ila gidaddaji, a wannan gidaddajin kuma anan za su riƙa bautar su bayan Fir'auna ya gallaza musu shi da zamaniyawansa, ce yi musu gidaddaji, sannan kuma su riƙi gidaddajin nan nasu a matsayin guraren sallah. Annabi Musa alaihi salam ya umarce su da su koma ga Allah, su ci gaba da bautar Allah suna addu'a domin Allah maɗaukakin sarki ya samar musu da mafita. Addu'a da yawaita sallah suna daga cikin abubuwan da suke kawo wa mutum mafita a lokacin da ya shiga cikin kunci, lokacin da mutum ya shiga cikin damuwa. Yana daga cikin abin da koyarwar musulunci ta nuna, yawaita sallah da yawaita addu'a yana sanya mafita ga mutum cikin al'amarin da yake ciki, wanda yake mai na tsanani. Allah maɗaukakin sarki yana cewa ya ayyuhal ladina amanu sahi wasbiru, ya ayyuhal ladina amanu sta'inu bis salati bis sabri was salat, ya ku waɗanda suka yi imani ku nemi taimako wajen Allah, bis sabri was salah, ta hanyar yin haƙuri da juriya da kuma ta hanyar yin sallah. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama, kamar yadda ya tabbata a hadisi, kana idza hazabahu amrun fazi'a ila salah, duk sanda wani al'amari ya dame shi to Annabi sallallahu alaihi wa sallam yakan yi sallah. Har ma a wasu lokuta yakan ce arihnti ya Bilal, ya Bilal ka samar mana hutu, ka samar mana kwanciyar hankali ta hanyar tayar da sallah. To Annabi Musa alaihi salam ya umarci Banu Isra'ila da yin wannan, sannan shi ba kuma sai ya daga hannu ya fara addu'a, domin dukkanin hanyoyi sun an kai ƙarshe, a tura ta kai bango. Duk wasu hanyoyi da Annabi Musa alaihi salam zai bi na ya ga ya gamsar da Fir'auna da zabaniyawansa, waɗannan hanyoyi ba su yi amfani ga Fir'auna ba. Don haka yanzu babu abin da ya rage illa annabi Musa alaihi salam ya daga hannu ya yi addu'a, Allah maɗaukakin sarki ya sanya hannunsa cikin lamarin. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Annabi Musa ya ce, ya Ubangiji, lalle kai ka ba wa Fir'auna da shi da zabaniyawansa ka ba su zinatan wa amwalan, kawa da dukiyoyi, fil hayatid dunya, a cikin wannan rayuwa ta duniya. Rabbana li yudhillu an sabilika, ya Ubangiji, karshen al'amarin shine su batar da mutane daga kan tafarkinka. Rabbana tmis ala amwalihim, ya Ubangiji, ka bice dukiyoyin nan nasu. Washdud ala qulubihim, ka daure zukatansu. Fala yu'minu hatta yarau al'azab al'alim, ba za su yi imani ba har sai sun ga azaba mai tsanani. Wannan ita ce addu'ar da annabi Musa alaihi salam ya daga hannu yake yi, ya Ubangiji, ga Fir'auna da shi da jama'arsa da shi da ƴan fadarsa, ka ba su dukiyoyi masu yawa, ka shimfiɗa musu mulki, ka ba su ƙawa iri-iri, kayan daɗi da duk abubuwan da suke buƙata ka ba su. Amma kuma wannan maimakon su yi amfani da wannan wajen su gode maka, wajen su yi maka da'a, wajen su bauta maka kai kaɗai, wajen su yarda da manzanka, maimakon su yi amfani da dukiyarsu da abin da ka ba su na ni'ima, sai ya kasance sun yi amfani da su wajen su kafirce maka, wajen su yaƙi da'awa. Wannan annabi Musa alaihi salam yana ba mu labarin waƙi inda ya tarar ne, wato Fir'auna da shi da jama'arsa da manya-manyan fadawansa suna amfani da dukiyarsu wajen su hana mutane ainihin shiga addinin Allah, suna amfani da dukiyarsu wajen su kwaɗaitar da mutane kansu guji annabi Musa alaihi salam. Wato dukiyar nan ta zama makami a hannunsu wanda suke yaƙi da gaskiya da wannan dukiya. Don haka annabi Musa alaihi salam lokacin da ya ɗaga hannu yana addu'a, yana gaya wa Ubangiji cewa ya bice wannan dukiyar tasu. Yana yin haka ne domin al'umma ta kubuta. Idan har wannan dukiya ta ci gaba da zama a hannun Fir'auna da shi da jama'arsa, to babu shakka mutane kuma za su ci gaba da bacewa. Shi yasa yace li yudhillu an sabilik, ka ba su wannan, amma ƙarshen al'amari wannan lamun din ta cikin li yudhillu an sabilik lamul aqiba ce. Malamai sun faɗi maganganu da bama akan wannan lamun din, amma magana mafi inganci lamul aqiba ce, wato kai musu haka amma aqibar al'amarin shine za su batar da mutane daga kan tafarkinka. Saboda haka taimako ne ga al'umma, ka raba ainihin waɗannan mutane da dukiyar da suke da ita, da ƙawar da suke da ita, da abin da suke wa mutane alfahari da shi. Kaga kamar yadda Bahaushe yake cewa, raba mugu da makami ibada. Idan aka raba su da wannan, to mutane za su samu sararawa. To shi da annabi Musa alaihi salam yake bada labarin waƙiinsa, wanda kuma wannan waƙi ɗin shine yake faruwa a kodayaushe a ko'ina. Waɗanda suke yaƙi da da'awa, suke yaƙi da gaskiya, sukan yi amfani da dukiyarsu wajen su ruɗi wasu, ko kuma a sayi wala'in wasu, wasu a sayi goyon bayansu ta hanyar ba su dukiya. To idan har wannan dukiya ta ci gaba da zama a hannun waɗannan, to wani mugun makami ne a hannunsu, za su ta yi wa ainihin gaskiya karan tsaye da shi. Shi yasa annabi Musa yake wannan addu'a, ya ce rabbana li yudhillu an sabilik, rabbana tmis ala amwalihim, ya Allah, ka bice dukiyoyinsu. Itmis ala amwalihim, wasu malamai suka ce ya abinda yake nufi ka halaka dukiyoyinsu, ka kawar da dukiyoyin gaba daya, su nemi dukiyoyin su rasa, ka saukar ma dukiyoyin abinda zai gusar da su. A wata fassarar kuma daga cikin fassarar salaf, wasu malamai suna cewa ma'anar itmis ala amwalihim shine ka canza, wato ka canza yanayin dukiyar. An ce a wannan lokaci da ya wannan addu'a, dukiyar da suke da ita kowa ya je ya bude taskar dukiyarsa, sai ya ga kawai wani mulamulan duwatsu ne kawai a ciki. Abinda duk mutum ya ajiye wanda yake mai tsada, idan ya zo ya buɗa, maimakon ya ga abin, sai ya ga kawai wasu manya-manyan duwatsu ne kawai a ciki. Akwatin dukiya, akwatin gold da zinari ya zama ainihin duwar wasu. Ko meye mutum ya ɗauko ya buɗa, sai ya ga duwar wasu. Wanda yake manomi ne, ya tara dukiyarsa ta noma a cikin rumbu yana buda kawai sai ya ga wasu manya-manyan duwar wasu ne kawai a ciki. To wannan sakamakon addu'ar Annabi Musa alaihi salam yace washdud ala qulubihim, kuma kai kulli akan zukatansu, ma'ana ka rufe zukatansu, domin zukatansu kuma yanzu babu wani abin da zai shiga na gaskiya. Tura ta kai mango, duk abin da zan fada na fada. To ya Ubangiji, ba za su yi imani ba har sai lokacin da suka ga azaba karara gadan-gadan akan su. Fala yu'minu hatta yarau al'azab al'alim, ba za kuma su yi imani ba sai sun ga azaba wacce take mai tsanani. A wannan lokaci kuma dan sun yi imanin, imanin ba zai amfane su ba. Duk lokacin da wasu suka yi imani bayan ganin azaba gadan-gadan, wato halaka ta doso su kai tsaye, to wannan imanin kuma zai zama imani ne da yake sabiqul li'awani, wato ya riga ya makara, wanda yayi wannan imani ya makara. To wannan ita ce addu'ar da Annabi Musa alaihi salam yayi. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya tabbata a cikin hadisinsa, lokacin da aka kamo Asra Badrin, bayan an gama yakin Badar, an kamo fursunonin yaki daga kafiran Qurayshawa, da aka zo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi shawarar sahabbansa, yaya za a yi da waɗannan fursunoni, ga dai irin abin da suka nuna mana na kiyayya, a cikin su ga manya-manyan kafirai, to ya za mu yi da su? Anan sayyidina Abubakar da wasu wanda suka goyi bayansa suka ce, mu muna ganin ya kamata a karɓi fansa daga wajensu, wato kowa ya yi belin kansa ta hanyar ya bada wani abu a sake shi, wanda ma bai iya bayar da wani abu ba yana da wani abu da ya sani na ilimi, to ya sanar da ‘ya’yan sahabbai wannan ilimin a sake shi. Sayyidina Umar ya ce, a’a, shi yana ganin tunda sun nuna mana ƙiyayya da gaba, kuma fitowa suka yi da niyyar su kashe mu, yanzu kuma muka samu dama a kansu, ya kamata kawai duk a kashe su. Kuma ina ganin yadda ya kamata ma a yi, kowa kawai ka haɗa shi da ɗan uwansa wanda suka fi kusanci, shi zai daki wuyayensa, maimakon a ce ma ɗan uwanka a ba mu wani ya kashe shi, ka zo kana jin haushinsa wata rana kishi ya kwashe ka, ka ce za ka rama, a kowa a haɗa shi da ɗan uwansa. Wannan shawarar sayyidina Umar kenan. To shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa sayyidina Abubakar, a masaluka masalu Ibrahim, misalin ka misalin Annabi Ibrahim, lokacin da yake gaya wa Ubangiji, yake cewa fa man tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka antal ghafurur rahim, wanda duk ya bi ni to wannan nawa ne, wanda kuma ya saba min to Ubangiji kai mai gafara ne. Kaga bai ce wanda ya saba min Ubangiji kai kace-kace da shi ba, sai ya ce wanda ya saba min to kai mai gafara ne, wato ka iya ka gafarta masa, ka iya ka ji kansa. Ce to zuciyarka ta yi kama da ta zuciyar Annabi Ibrahim, ta yi kama da zuciyar Annabi Isa alaihi salam. Annabi Isa alaihi salam da yake cewa in tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, ya Allah, idan har ka azabtar da su to bayinka ne, kana da dama kai abinda ka so da su, kuma ka gafarta musu to da ban kai gagara ba dau ne kuma mai hikima. Saboda kaga anan bai ce kawai a azabtar da su ba, Annabi ya ce to Abubakar zuciyarka ta yi kama da zuciyar annabawan waɗannan guda biyu, kai kuma sayyidina Umar zuciyarka ta yi kama da zuciyar Annabi Nuh, ce rabbi la tazar ala al-ard min al-kafirina dayyara innaka in tadharhum yudhillu ibada wa la yalidu illa fajiran kafara. Annabi Nuhu yayi wa'azin, yayi wa'azin, amma kullun abu ƙara gaba yake, ya daga hannu ya ce ya Ubangiji, la tazar ala al-ard min al-kafirina dayyara, kada ka bar wani mai zaman gida a doron ƙasa daga cikin kafiran nan, gaba ɗaya ka gama da su. Innaka in tadharhum, in ma ka kyale su, yudhillu ibadaka, za su batar da bayinka ne, wala yalidu illa fajiran kafara, ba kuma za su haifi wani ba sai fajiri wanda yake da yawan kafirci. Ce kuma ta yi kama zuciyarka, ta yi kama kuma da zuciyar Annabi Musa, zuciyar Annabi Musa, rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan في الحياة الدنيا ربنا ليذلوا عن سبيلك ربنا اطمس على قلوبهم ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. تو النبي صلى الله عليه وسلم يبا موسى صدقا دومين يا كوتن تاسودا النباوة النباوة كما دسكي أولو الأزم saboda haka dukkan su ya yaba amma sai yafi karkata zuwa ga shawara sayyidina Abu Bakar saboda annabi sallallahu alaihi wasallama mutun ne mai yawan tausayi walau kunta faddan ghaliz alqalb lam faddu min hawlik sai zuciyarsa ta karkata zuwa ga shawara sayyidina a lokacin Allah madaukakin sarki ya saukar da wata aya a cikin suratul anfal ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yusqina fil ard turiduna arada ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu azizun hakim laula kitabun min Allah sabaqa lamassakum fima akhadhtum adhabun alim lamassakum fima akhadhtum adhabun adhim Allah madaukakin sarki yake gaya wa annabin sa sallallahu alaihi wasallam yace bayyuwa ga wani annabi ya zamana ya riki wasu fursunoni hatta yusqina fil ard har sai ya jika kasa da jini tukunna turiduna arada ad-dunya abin duniya kuke nema wallahu yuridu al-akhirah Allah lahira yake nema lahira yake nufa da ku wallahu azizun hakim Allah gagaraba daune mai hikima ce laula kitabun min Allah sabaq ba dan littafi ya riga ya gabata daga ubangiji ba ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وبنجي يا رجاياتي دم تني يا كسكري با أكام أشيل كسكرا سبا دم ونبا لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم دا أبن دا سب دا عذاب من جرما تاسع مك سبوا دا أبن كوكر وأنا فنسا دا جوانا كافر النبي صلى الله عليه وسلم دونا آية سوكا يكرن تا شيل سيدنا أبو بكر سكيتكوكا سيدنا عمر يزوج سامي النبي صلى الله عليه وسلم يكتشوا mun kusa mu halaka yayin da muka saba maganar ka to shine annabi Musa alaihi salam yake wannan addu'a yake cewa ya ubangiji ka gama da su ka kawar mana da su daga doran ƙasa saboda barnar da suke yi duk yadda take hannun su ya ubangiji ka kwace ashe duk lokacin da mutun ya cika duniya da barna ya hana ainihin ruwan gaskiya gudu to daidai ne ayi addu'a Allah ya raba mutane da wannan ya kuma halaka dukiyar da yake da takama da ita in dukiya yake takama da Allah ka raba shi da dukiyar wannan yana da kyau annabawan Allah sun yi wannan Allah ya ce
qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'ani sabilal ladina la ya'lamun
to sai Allah ya ce qad ujibat da'watukuma an karba addu'ar Ubangiji nan take ya karba addu'ar Annabi Musa alaihi salam zamu ga a farkon ayar Allah madaukakin sarki ya ce mana Annabi Musa shi ya addu'ar domin ya ce mana wa qala Musa rabbana innaka amma wajen maganar an karba addu'ar sai Allah ya ce kad ujibat da'watukuma sai suka zama kuma su biyu malamai suka ce saboda a lokacin da shi Annabi Musa yake addu'a Haruna kuma yana gefen sa yana cewa amin amin saboda haka shi ma kamar addu'ar yake don haka mai cewa amin lokacin da ake addu'a daidai yake da mai addu'ar duk sanda ake addu'a kace amin to kamar kai kake addu'ar shi yasa Allah madaukakin sarki ya daidaita su yace an karba addu'ar ku tare da cewa Annabi Musa shi aka ce yayi addu'ar kasancewar Annabi Haruna ya ammana ala du'aihi sai ya zamana daidai yake da mai addu'ar wasu daga cikin malamai sun yi hujja da wannan ayar akan cewa a shekarar lokacin da kake jin karatun Fatihar Liman ya gama kace amin to daidai yake kamar ka karanta ka san matsala ce da malamai suke sabani akan ta idan kana jin karatun Fatihar Liman to shin zaka karanta bayan ya gama karanta tashi ko ba zaka karanta ba to daga cikin ra'ayoyin malamai akwai wanda suka ce ba sai ka karanta ba domin man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'a wanda yake da liman karatun liman shine a matsayin nashi saboda haka ba sai yayi ba suka ce kuma gashi anan Allah madaukakin sarki ya nuna cewa yayin da annabi Musa ya addu'a annabi Haruna yace amin Allah ya nuna dukkan su sun yi addu'a wato kamar dukkan su ne suka yi to haka nan idan liman ya karanta Fatiha yace yaje karshe walad dallina kace amin to daidai kake da shi ba sai ka maimaita karatunta ba Allah ya ce qad ujibat da'watukuma an karbi addu'arku fastaqima, don haka sai ku daidaita, ku tsaya akan tafarki cak, kada wani abu ya sa ku karkace. Wala tattabi'anni sabila alladhina la ya'lamun, kada ku kuskura ku bi hanyar waɗannan da suke ba su da ilimi, kada ku bi hanyar fir'auna da mutanen fir'auna waɗanda Allah madaukakin sarki ya ba su ni'ima, amma wannan ni'imar maimakon ta zama sababi, ta zama dalilin da za su sa su bi Allah, sai ta zama dalilin kangarewar su. To kada ku haka ta sa, kada ku ku zama haka, ko da Allah zai muku ni'ima, kada wannan ni'imar ta kwashe ku. To haka Ubangiji yake gargadi ga annabawansa, wanda kuma gargadi ne ga al'umma duka. Su annabawa idan an yi musu gargadi duk da irin katanga da Allah ya musu, da tsarki da ya musu, a ce kada ku yi kaza, a yi musu wannan gargadi. Kai da baka da wannan tsarki irin nasu, ba a yi maka katanga irin tasu ba, za ka ji eh lalle kai kafi cancanta a yi maka wannan gargadi, kai kafi dacewa a gaya maka irin wannan magana. Don haka kada dukiya da ni'ima da Allah zai baka ta sanya ka kangarewa, ta sanya ka girman kai. Innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna, dan adam yana nuna kangarewa da girman kai da dagawa dan kawai ganin cewa ya samu wadata. Allah ya ce mi,
وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.
نعم. توانا شيني فيفي نهدو وقت التنفيذ لوكتن زرتد كربر الدؤى دألا يييي. Allah ya ce ya karɓi addu'arsu, to ga lokacin zartar da wannan karɓar addu'ar yayi. Malamai wasu sun yi ta maganganu akan yaushe ne bayan waccan addu'a an ɗau lokaci ko ba ɗau lokaci ba. Wasu suka ce an ɗau lokaci wajen shekara 40, wasu suka ce a'a kwana 40. To duk dai Allah bai faɗa ba ko tazarar da aka samu, amma dai abinda hankali zai bayar shine ba zai yiwu ba a yi wannan addu'a kuma a zauna kwana 40 ana gara musu azaba. Suna ci gaba da ganin ainihin gallazawar Fir'auna. Saboda haka muna ganin cewa ni'imar Ubangiji ga annabi Musa alaihi salam da mutanensa za ta hukunta cewa bayan an yi wannan addu'a, Allah ya ce an ansa, ba a ɗau lokaci ba kuma Allah ya zartar da wannan abu da suka roƙa. Saboda haka Allah maɗaukakin sarki a nan ya taƙaita mana labarin halaka Fir'auna, ta yaya ya fita. Domin abin da dai ake so ka gane shine Fir'auna ya yi yaƙi da gaskiya kuma Allah ya halaka shi. Saboda haka sai aka taƙaita maka akan abin da ya shafi halakawar kawai, aka baka ainihin hoton halakawar kawai, amma ba a baka me ya faru ba, inda wasu surorin da sun faɗi abin da ya faru. Wa arsala Fir'auna fil mada'ini hashirin qalu inna ha'ula'i la shirzimatun qalilun wa innahum lana lagha'idun وإنا لجميع حاذر فأخرجناهم من جنات وعيون ومن جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم كذلك وأورثناها بني إسرائيل سورة الشعراء كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم الله مدوكاكin sarki yake gaya mana yadda abin yayi lokacin da annabi Musa ya ci gaba da wa'azin sa bayan wannan addu'a Fir'auna yace kai ya kamata ayi wani abu bayan annabi Musa Allah ya umarce shi ya fita da an asri anas wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un ka tafi da bayina ka tafi da bani Isra'il cikin dare za a biyo ku a baya wannan Fir'auna zai biyo ku a baya shi kuma Fir'auna da safe yana jin labarin cewa annabi Musa shi da abin nan sun fita daga Masar shikenan sai ya aika ayi shela ko ina duk mayakansa su fito za a bi annabi Musa da jama'arsa shine wa arsala fir'aun fil madaini hashirin ya aika masu tattaro jama'a masu shela su je su tattaro jama'a da ko ina kowane gari duk azu birni da kauye to shine a wannan lokaci Allah ya ce sai muka fitar da su daga cikin gonakin su da marmaro na ruwa da suke ciki ma'ana ni'imar da suke ciki wa kunuzin wa maqamin karim wa kunuzin da ainihin taskoki na dukiya da kuma maqami babba da suke kai da sai muka raba su da wannan suka fito yuya ubangiji ya so ya tara su gaba daya ya halaka su duk wasu manya a lokacin ba wanda ya zauna Fir'auna yayi shela duk wani babba da yake ji da kansa to ya fito duk wani minista duk wani babban mai mukami ya fito a ranar da shi aka yi wannan tawaga ta abi annabi Musa da jama'arsa aka kamo su shine Allah madaukakin sarki yace muka gadar da wannan ni'ima ga banu Isra'il fa atba'uhum mushrikin suka fita bayan lokacin rana ta hudo annabi Musa ya fita da daddare su kuma bayan asuba ta yi rana ta hudo sai suka bi su a baya falamma tara aljam'an mutanen annabi Musa sun tafi har sai da suka zo dab da teku ga teku gaba ga Fir'auna kuma a baya kuma suka yi arba da su suka yi ido biyu da su kaga dole ne hankalinsu ya tashi saboda haka sai suka gaya wa annabi Musa inna la mudrakun zafa a kama ga sunan famu yanzu nan za a riske mu to shine annabi Musa yake gaya musu kalla inna ma'i rabbi sayahdi tare da ni akwai ubangijina ma'iya ce ta nasr ma'iya ce ta ta'id ubangiji yana tare da ni da taimakonsa da karfafarsa saboda haka shi zai nuna min hanyar da zan fita to shine Allah madaukakin sarki ya masa wahayi cewa ya daki wannan teku da sandarsa ya daki tekun shikenan sai wannan tekun ya tsage gida biyu fadrib lahum tariqan fil bahr yabasan la takhafu darakan wala takhsha ka daki wannan teku da sandarka idan ka daki tekun zai tsage za ka ga hanya ta bude hanya kuma take busassa kamar babu ruwa ga dai ruwa ne tsiri nan ma a hagunsu ruwa ne tsiri to amma kuma hanya ce ga ta nan busasshiya in ma ana takawa da dabbobi da dawakai za ka kura na tashi la takhafu darakan wala takhsha kada ka ji tsoron za a kama ka ko ka ji tsoron za ka ainihin halaka a ciki to a wannan lokacin da ya daka sai ya zama kogin yayi tsiri nan kuma aka samu hanyoyi 12 gwargwadon abin nan gidaje na banu Isra'il wannan gidaje 12 saboda haka hanyoyin da za su bi kowane sifti za su bi ainihin hanya guda daya kuma ya zama kamar glass tsakanin wannan bangare da wannan bangare nan yana ganin nan saboda haka hankali ba zai tashi ba ce ina suwa ne ko sun halaka kana ganin su suna gudu kuma waɗannan kuna ganin waɗannan su ma waɗancan suna ganin waɗannan ruwan sai ya zama kamar gilas a tsakankaninsu gashi kuma yana tsiri kamar dutse kaddaudul azim kamar wani babban dutse shine Allah ya ce wa azlafna thumma al-akharin wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in wa aghraqna thumma aghraqna al-akharin daga nan ubangiji ya matso da waɗancan kusa lokacin da mutanen annabi Musa suke fita can gaba su kuma waɗannan sai suka shiga akwai kissa hikaya da take cewa annabi Fir'auna yayi tirs yaga kai anya zai iya undun bala akwai hikaya da tace haka wai sai Allah ya aika mala'ika Jibrilu da ainihin wata godiya mai kyau saboda haka sai dokin Fir'auna kuma sai ya bita Fir'auna ba shiri sai ya ganshi a ciki, yaga kawai bara'i ta maza kuma ya dake ba zai ihu ba. Wannan kissa ce. Alkur'ani dai ya nuna kawai Fir'auna kuma girman kan Fir'auna yadda yake ga mutane shi Allah ne. Ai ba ma tsammanin zai tsaya. Zai ga cewa Annabi Musa ya shiga ya wuce, kuma in tsafi ne shi za a ga masa tsafi. Tabbas Fir'auna ya iya tsafi, domin bai yi wa Fir'auna ya tare nan matsafa, yana ba su kuɗi, yana taimakawa tsafi, kuma shi bai koya ba, musamman kuma a lokacin wannan shi ake wato kafafa da shi tsafin. Don haka dole ne mu yarda cewa Fir'auna ma ya koyi tsafin. Don haka kuma yana ganin Annabi Musa tsafin yake yi, to dan me shi ba zai yi ba, bala ya shiga shi ma kawai. To yana shiga mutanensa kaga, kuma dole a shiga. Akwai kuma wani wanda bayan shugaba ya shiga shi kuma ya ce ba zai shiga ba, duk da cewa akwai kissa da ta ce mala'ika ya biyo ta bayan su yana ta kora su, ba sai an kora su ba. Ai tunda Fir'auna ya ce shi Allah ne, kuma sun yarda shi Allah ne, kuma ga Allah a ciki, ai kaga dole za su shiga. Saboda haka wannan kissa ma ba sai an kawo ta ba, kawai haka sai suka shiga, suna shiga, sai da waɗancan sun fita dama, kuma suna kallo me zai faru. Suna gani gashi nan dai ya taho da dawakansa da jama'arsa da mayakansa, sai da na ƙarshensu ya gama shiga, kawai sai Allah ya umarci ruwa gaba ɗaya sai ya haɗe da su. To kaga anan ma akwai ni'ima, wato a halakar da abokin gabanka akan idanka, zaka ji cewa ka huce haushinka. Mutumin nan da ya yi maka duk aikar da ya yi maka, yau gashi ya shiga cikin wani tararrabi, ya shiga cikin bala'i. Kamar yadda Allah ya ce, qatiluhum yu'adhibhum Allahu bi'aydikum wa yukhzihim wa yansurukum 'alayhim wa yashfi sudura qaumin mu'minin wa yuzhib ghayza qulubihim. Qatiluhum yu'adhibhum Allahu bi'aydikum, wato ku yaƙe su Ubangiji ya azabta su da hannunku. ويذهب غيظ قلوبهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم يتفير da bakin cikin da yake cikin zukatan mu'minai, ya sa musu waraka a ransu, domin gashi suna ganin makiyin su din nan da ya gallabe su ya addabe su, yau gashi Allah ya kawo karshen sa. Shine Allah ya ce, waja wazna bi bani isra'il al bahr, sai muka ketarar da banu isra'il teku. Fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu, Fir'auna da rundunarsa su kuma sai suka bi bayan su. Baghyan wa adwa, baghyan dan zalunci, wa adwan da kuma shishigi da ƙetare iyaka, wato ba wani abu bane mai kyau yasa suka bi su. Basu bi su ba don neman haƙƙin su, basu bi su ba don cewa Annabi Musa da jama'arsa sun zalunce su, a'a, baghyan wa adwa, wannan shine ya fito da su daga cikin gida har suka biyo Annabi Musa. Hatta idza adrakahu al-ghurq, har sai da lokacin da algharaku limewa cikin ruwa ya riski Fir'auna, qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il, yace nayi imani cewa babu abun bautawa sai wannan da banu isra'ila suka yi imani da shi. Wa ana minal muslimina, kuma ni ina daga cikin masu saduda, masu sallamawa. Allah ce, al'ana, yanzu kuma, wa qad asaita, alhali a baya kayi ta aika-aika da saban Allah, wa kunta minal mufsidin, ka zamo daga cikin masu barna, falyawma nunajjika bi badanika, a yau za mu fitar da kai gaban ruwa da jikinka, litakuna liman khalfaka aya, dan ka zama aya ga waɗanda suke bayanka. Wa inna kathiran minan nasi an ayatina laghafilun, kuma da dama daga cikin mutane masu gafala ne daga ayoyinmu. Lokacin da ruwa ya rufe Fir'auna, yana haba-habar mutuwa, yana kakarin mutuwa, babu makawa, kawai ya halaka, sai ya ce, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il. Ka duba ka ga a lokacin sai Ubangiji da bai so shi da shiriya ba, sai ya kasa furta sunan Allah, bai ce amantu annahu la ilaha illallah ba, kuma Allah ya so shi da wulakanci, ba yana ga banu Isra'ila su ne banzaye ba, mutanen Annabi Musa su ne ba komai ba, yana cewa su bayinsa ne, to yau gashi yana cewa shi mabiyinsu ne, zai yi koyi da su. Yayi imani da abin da suka yi imani da shi, yayi imani da abin da banu Isra'ila suka yi imani da shi. Wa ana minal muslimina, ni ina daga cikin masu miƙauya, masu saranda, masu sallamawa. Ya tabbata a cikin hadisi wanda Abu Dawud at-Tayalisi ya rawaito shi da kikkiawar salsala, annabi sallallahu daga Abdullahi dan Abbas, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, qala li jibril law ra'aytani wa ana akhidhun min halil bahri fa adussuhu fi fami fir'aun makhafata an tudrikahu ar-rahma. Annabi jibril alaihi malaika jibril alaihi salam yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace, ya rasulullahi, da a ce ka ga lokacin da nake kwasar ainihin yumbu na teku tabo, ina watsawa ainihin fir'auna a fuskarsa, lokacin da yake haba haba zai yi kalmar shahada, ina watsa masa a fuskarsa domin kada rahama ta riske shi, saboda yayi barna. Wato duk mutumin da yayi barna, ya cika duniya da barna, yayi shekara da shekaru, a ce ya shekara 80 a duniya tun lokacin da ya wayo barna yake, har ya kai wannan shekaru 80 barna yake, ya dulmiyar da bayin Allah da dama, wasu ma sun mutu a kan bata kuma a dalilinsa. A gaskiya sai ka ji cewa kai ba za ka so wannan a je lahira kawai ya tsira ba. Gaskiya ya kamata shi ma inda waɗancan suka tafi da ya batar, shi ma ya tafi can. To irin abin da duk fir'auna ya yi, a ce kawai ya tsallake rijiya, kawai yanzu ya zo zai mutu ya ce ya yi imani. To shi ya sa Jibril a lokacin yake watsa ainihin taɓo a fuskarsa, ya ce makhafata an tudrikahu ar-rahma, sai ya kasance kuma ɗin rahamar ba ta riske shi ba, tunda ya faɗi ya yi imani a lokacin da ba imanin ba zai amfane shi ba. Kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa, falamma ra'u ba'sana qalu amanna billahi wahda wa kafarna bima kunna bihi mushrikin falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'sana sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalika al-kafirun. Allah maɗaukakin sarki yace, yake ba labarin al'ummomin da suka gabata yayin da suka ga azabar mu gadan-gadan ta nufosu, sai suka ce mun yi imani da Allah shi kadai, kuma mun kafircewa abinda da muke hada Allah da shi. Allah yace, falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'sana, imanin su ba zai amfane su ba tunda yanzu sun ga azabar mu, azabar mu ta suka gani karara, sannan suka yi imani, wannan imanin ba zai amfane su ba. Haka sunnar Allah ta gabata a cikin waɗanda suka gabata na daga bayansa, Ubangiji ya riga ya hukunta haka a cikinsu. Wa khasira hunalikal kafirun, anan ne kafirai suke ga hasara, suke ga samu su ga rashi a lokaci guda. Gashi yanzu sun haƙiƙance tabbas abinda ake gaya musu ɗin nan gaskiya ne, amma ba su yi imani da gaskiyar ba, gashi kuma za su halaka. Su ga to me zai hana su yi imanin, amma kuma imanin ba zai amfane su ba. Allah yana cewa, walaysatit tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'at hatta idha hadara ahaduhum al maut qala inni tubtu al an wal ladina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum azaban alima. Ubangiji yake cewa Allah baya karbar tuba, wanda zai ki tuba yayi ta ayyukan laifuffuka sai mutuwa ta zo masa lokacin da yake cikin kakarin mutuwa. To kuma a lokacin yace, inni tubtul an, yanzu na tuba, to wannan ba za a karbi tubansa ba, ba za a karbi tubansa ba. Kamar yanda wanda ya mutu yana kafiri, babu kuma maganar a ce yayi imani a lahira an karbi imaninsa. To haka nan wanda kakarin mutuwa ta zo masa, domin kiyamarsa shi ma ta tashi, ya tashi daga aiki, maganar kuma yayi imani ba ta zo ba. Shi yasa yana daga cikin sharuɗan tuba, mutum ya gaggauta tuba, kada ya bari sai mutuwa ta zo masa. Idan mutuwa ta zo wa mutum yana cikin sakaratul maut, ba a karɓar tuba a wannan lokaci, kamar yadda ba a karɓar tuba a lokacin da rana ta fito daga yamma. Wannan lokaci ne shi ma da ake toshe ainihin ƙofar tuba. Allah yana toshe ƙofar tuba a wannan lokaci. To idan mutum ya yi jinkiri har ɗaya daga cikin waɗannan lokuta suka riske shi, to tubansa ko imaninsa ba zai amfane shi ba. To shine Allah maɗaukakin sarki ya ce, al'ana wa qad asaita, sai yanzu kuma alhalin kayi ta saban Allah, qablu ada can kafin yanzu wa kunta min al-mufsidin kuma ka zama daga cikin mabarnata kaga wannan istifham ne inkari istifham ne inkari wato ubangiji yana inkarin wannan imanin nasa imanin ka din nan imanin banza ne ba karbabbe ba yanzu zaka yi wannan imanin inda a ce imanin sa karbabbe ne ubangiji ba zai masa inkari haka ba yace al'ana wa qad asaita to kasancewar imanin sa ba karbabbe bane a gurin ubangiji sai ubangiji ya nuna masa cewa ina ka makaro ba yanzu ya kamata kai imani ba fal yawma nunajjika bi badalika a yau zamu fitar da kai gaba zamu fitar da kai nunajjika ay nulqika natra'uka ala najwatin min al-ard zamu fito da kai gaba teku akan tudu da jikinka lafiyayyen jiki to haka ubangiji yayi masa ruwa yayyo sama da shi ya jeho shi gaba teku da rigar da take jikinsa da silken da yake jikinsa da kayan da ya shiga na yaki gaba ɗaya ga sunan kowa ya ganshi ya ga fir'aunan da ya sani kun san tabbas mutanansa jama'arsa da ya bari a gida idan suka ga shuru-shuru za su bi kadi ina fir'auna tun safe ya fita ga shan rana ta fadi bai dawo ba ina yake dole a bi kadi dole a tura waɗanda za su je su binciko to idan suka je suka ga ba su ganshi ba suka dawo ba lalle ne su yadda an halaka shi ba tunda su suna ganin Allah ne sai su ce yayi wani guri ko kuma su yi mata irin wasu aqidu da ake cewa in shi jikin wancan ya tafi zai dawo a jikin wani to sai ubangiji ya so ya yanke musu shakka cewa fir'aunan da yake ce muku shine Allah kuma babban Allah din to gashi nan yanzu gagawarsa nan a gaban shi yasa Allah ya ce nunajjika bi badanika wato jigangar jikin ba ruhi da a ce imanin sa karbabbe ne da sai ubangiji ya tsirar da shi kamar yadda ya tsirar da annabi Musa da jama'arsa amma kasancewar imanin nasa na banza ne sai aka tsirar da gangar jikin shi ma fitar da gangar jikin kuma an yi ta ne litakuna liman khalfaka aya dan ka kasance aya ga waɗanda za su ke bayanka waɗanda za su zo in baya fir'auna wanda al'amarin wannan ya kasance tattare da shi akwai maganganu wasu su ce Ramses Sani shine Ramses Sani tunda kun san fir'auna laƙabi ne duk wani wanda ya sarautar Masar daga cikin gidan ƙibdawa a wancan lokacin taken da ake bama wannan sarauta din kenan fir'auna haka duk wanda ya hawo mulki a lokacin shine fir'auna in ya mutu ɗansa ya gaje shi shima sunan shi dai fir'auna kamar yanda sunan annajashi duk wanda ya yi mulkin habasha sunansa kenan annajashi ko wanda ya yi mulki ya yi mulkin farisawa a ce da shi kisra ko wanda ya yi mulkin rumawa a wancan lokaci a ce da shi kaisara duk wannan suna ne ko wanda ya yi mulki a yaman a ce da shi tubba to saboda su ma a wancan lokaci duk wanda ya yi mulki ya mallaki masar ana ce da shi fir'auna wani fir'auna ne suka yi zamani da annabi Musa Allah dai fir'auna ya ce mana ba a gaya mana sunansa ba ka ce sai ka ji sunansa wani kwakwale-kwakwale ne na banza mara amfani me za ka yi da sunan fir'auna wata rana ina fatawa program ne irin fatawa din nan live wani da ya tashi bugo waya ya ce shi ya yi gyadar dogo wato ya yi tsuntuwa akwai wata tambaya da ake damun 'ya'yansu da ita tun daga makaranta su zo kuma suna tambayar shi bai sani ba kuma wani lokaci ma har abin nan kyauta ake cewa za a bayar kamar 5,000 to yau ga malam a 8 tambayan nan an ce dan Allah waya sunan fir'auna sai aikin banza me za ka kai yanzu duk program din na awa 2 abinda kake so ka kare da shi ka ji sunan fir'auna yanzu ka ji sunan fir'auna sai imanin kai karu ba fa abinda zai gyara maka ba zai gyara maka sallah ko zai gyara maka wala imanin ka ba zai karu ba ina laifin ka ce ka ji sunan wasu manyan salihan bayan Allah al'aƙalla ka yi tintintini kai ma ko wata rana ka nemi tarihinsu ka ji irin aikin da suka yi ka kwaikwaye su ko ka sa wa 'ya'yanka amma sunan fir'auna take da cito duk wanda yace zai gaya maka sunan fir'auna sai dai ta maka kama kama fir'aunan dai da Allah ya ta faɗa tunda kalmar fir'auna din nan title ne da ake ba wa sarauta don haka an yi fir'aunoni kuma da yawa kafin na annabi Musa saboda haka shi zaka ga masu kwakule-kwakule wasu su ce Ramsisus Tsani ne wasu su ce min fitahus Tsani dan Ramsisus Tsani din shine fir'aunan da ya zamaje su wasu ce a fir'aunan da ya reni annabi Musa shine Ramsisus Tsani sannan min fitahus Tsani shi kuma shine wanda Allah ya halakar domin yazo ya gaji kujera bayan mutuwar ubansa don haka duk dai maganganu ne wanda ba a da tabbas a ciki ana cewa Faransa ta dawo da Masar ainihin gawar fir'auna har ma za ka ga ana ta yawo da hoton a internet wani kanjamamman mutum mara kyan gani ana ta tura hotunansa a ce ga fir'auna ga fir'auna a ce fal yawma nunjika bi badalika li takuna liman khalfaka aya a gaskiya wannan ba tabbas cewa shine fir'auna Allah ya tsirar da fir'auna a lokacin dan ya zama aya ga banu Isra'ila don suna shakkar an kashe Musa an kashe fir'auna ko ba a kashe shi ba aka turo da gawarsa suka ganta da shi nan fir'auna din ne amma cewa wannan fir'aunan shi din ne yayi ta zama har yanzu ake yawo da gawarsa kama kama ne jita-jitace babu abinda zai karfafe ta a cikin alqur'ani ko hadisi alqur'ani bai nuna cewa wannan gawan ta ci gaba da zama ba alqur'ani bai faɗi haka ba ya ce liman khalfaka aya domin waɗanda za su zo suka zo bayansa su ne waɗanda suka fito suna shakkar kashe shi domin ya riga ya dasa musu shi Allah ne kaga dole za su yi shakka don haka waɗanda suka zo baya za su yi shakka ya mutu ko bai mutu to ai ga gawar shi can an tsanta shikenan an yanke shakkar tun daga wannan lokacin abinda Ubangiji yake so ya tabbatar na yanke shakka din ya riga ya tabbata kuma annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin sahih al-bukhari ya nuna cewa dukkanin mamaci idan ya mutu ƙasa na cinye gawarsa abinda take bari ajabu zanab wani kashi wanda yake a jikinsa a bayansa a gadon bayansa wanda daga jikinsa ne Ubangiji zai kuma dawo da halittarsa wannan shine yake yin saura daga cikin abin nan saboda haka maganar a ɗauki wannan hoton ana cewa shine wannan to a gaskiya ba tabbas Allah ya ce litakuna liman khalfaka aya wa inna kathiran minan nasi an ayatina la ghafilu da dama daga cikin mutane gafalallu ne masu gafala ne daga ayoyinmu wannan aya wasu daga cikin fandararru suna hujja da ita akan wata fandarariyar aqida wacce take cewa fir'auna yayi imani don haka fir'auna mumini ne ya mutu mumini akwai wani mulhidi duk da cewa wasu suna ganin shi waliyi ne amma alal haqiqa mulhidi ne gaskiya ba waliyi bane arne ne ابن عربي وند يربط لتاف الفتوحات المكية يكي لتاف فصوص الحكم ذاك قا وسو انجيو ينسوفا يسونا قرم ماشي اما بكتشي دوك سوفا يبا انقر اوكي لتفن سوفا يذاك تغنن سنة كاو هجو جيدا مغنغنن سا هرما سنة تيد شي الشيخ الأكبر واتو شيه ما في قرم شيني يفعل دا اور شيني خاتم الأولياء kafin wasu daga baya su zo su ja da shi mun san daga baya an zo an ja da shi ko wasu sun ce a'a su ba su yadda cewa shine khatamul awliya in ba duk da suna girmama shi yace shine cikamakin waliyai kamar yanda annabi shine cikamakin annabawa ce to shi kuma shine cikamakin waliyai kuma suna fifita khatamul awliya akan khatamul anbiya akwai sirrin da khatamul awliya yake gani wanda khatamul anbiya shi ma sai ta madibin khatamul awliya zai ganshi domin khatamul awliya shi yana gano sirrin ne daga ma'adinil haqqi daga can inda mala'iku suke kwakulo gaskiyar su kawo shi ma daga can yake hango abu kaga shi annabi sai an kawo masa ai sai an masa wahayi to shi khatamul awliya baya jiran wahayi haddathani qalbi ne ar-rabbi zuciyarsa ce take gaya masa daga Allah kawai wanda ya fara kirkiro da bid'ar khatamul awliya wani mutum ne da ake kira hakimut tirmidhi ya rubuta wani littafi khatmul wilaya wai ita ma walittaka tana da cikamakinta wanda mu ba mu yadda da wannan ba mu a gurin mu akwai khatamul awliya ba babu ba amma waye khatamul awliya آخر مؤمن تقي على وجه الأرض مؤمن من صوران الله نكر شيء دزاء أدولا كسا وند دقشي القيامة ذات تاششيني قاتم الأولياء دومين منين والتكم با إيماني لصوران الله با. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون إن أولياءه إلا المتقون من صوران الله شيني ولي من إيماني شيني ولي haka mai imani mai tsoron Allah da Allah zai yi a doran ƙasa wanda daga shi kuma alkiyama za ta tashi shine mu'min shine khatamul awliya ibu abu amma wani ya fito ya ce shine khatamul awliya ya rufe walittaka kuma sauran mutane to menene su su makiyan Allah ne domin awliyaullahi awliyaullahi suna nufin masoya Allah wanda suka jibinci Allah Allah ya jibince su to in ka ce kai ka rufe daga kanka an kare sauran mutane su waye su su makiyan Allah ne ubangiji ya zubar da su bai jibince su ba su ba su jibince Allah ba to shi ibnu arabi shine ya fito a cikin fususul hikam ya rubuta cewa ai fir'auna ya mutu mumini kuma abinda yake ma fada din nan na cewa ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin ghairi duk gaskiya ya fada yace duk gaskiya ya fada wannan shi ake kira wahdatul wujud wahdatul wujud domin su suna ganin babu wani saban mai sai Allah ce la ilaha illa mawjuda illallah ba saban mai sai Allah don haka don abinda idan kai nuna maka kawai Allah ka gani don haka fir'auna da yake cewa shi Allah ne suka ce gaskiya ya faɗa annabi Musa da zahirin shari'a kawai yake ja da shi amma a baɗinin shari'a ai kowa Allah ne don haka dan fir'auna ya ce shi Allah ne ba kuskure yayi ba suka ce a cikin alkur'ani kakaf babu inda aka nuna cewa fir'auna kafiri ne ko fir'auna za a azabta shi a lahira kuma ma suka ce alkur'ani ma ya nuna ma fir'auna shi ba zai shiga wuta ba dan Allah cewa yayi adkhilu ala fir'auna ashadd al'azab suka ce kaga babu fir'auna a ciki kenan ku shigar da iyalan fir'auna kaga shi ba a ce da shi ba kuma suka ce ai cewa akai yaqdumu qaumahu yawm alqiyamati fa awradahum an-nar fa bi'sa al-wird al-mawrud yaqdumu qaumahu zai yi jagorancin mutanansa ya shigar da su wuta amma shi ba zai shiga ba shi zai mushi jagaba amma shi ba zai shiga ba kuma sannan suka ce ai yayi imani domin ya ce la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il saboda haka wannan tabo da jibril yake ta ba a masa a fuskar sa ba zai hana shi a karbi imanin da yake zuciyarsa ba haka suka ce ibn taymiya a cikin jami'ur rasail yana da risalar radd fi radd ala ibn arabi da ya rubuta risala ka to kam don ya yaki wannan barnar domin barna ce da ta samu gurbin zama musamman karkashin tasawuf hatta a cikin jawahirul ma'ani duk kun san jawahirul ma'ani hatta a cikin jawahirul ma'ani akwai inda ake faɗa mana cewa duk abinda aka bautawa Allah aka bautawa hatta waɗanda suka bautawa gumaka dan malaki duk Allah suka bautawa domin Ubangiji ne yayi tajalli cikin abubuwan ba dan yayi tajalli cikin su ba aka bauta musu ba tare da tajallin sa ba to da sun halaka sun kone domin Ubangiji yafi kowa kishi tunda kuwa kaga an bautawa Lata da Uzza su kone ba alamar Ubangiji ne yayi tajalli cikin su don haka abinda suka yi din da gaskiya ne shi yasa ibn arabi yake cewa shi yasa Allah yake cewa innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum aw lam tunzirhum la yu'minun khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa ce wadanda kake kira su yi imani ba za su yi imani kafiran da kake cewa su yi imani ba za su yi imani ba domin su ba wanda suke gani sai Allah sun rufe ainihin kafaru ay sataru sun sitirce wato ainihin zuciyarsu ba abinda suke gani sai Allah sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minu don Allah ya yi rufi a zuciyarsu ba sa tunanin kowa sai Allah idan su ba sa ganin kowa jin su ba sa jin kowa sai Allah to amma karshen ayar fa walahum azabun azim suka ce eh azabar da suke ciki ba azaba ta lahira ake nufi ba mutane sun kasa gane su da azaba ce ibnu taymiya yace wannan magana ta ibnu arabi kafirci ce kuma kafirci ne da kowa wanda ya san musulunci ya san kafirci ce domin yace lam yusbaq ko lam yasbiq ibnu arabi fima a'lamu ahadun min ahli al-qibla, magana ce da babu wanda ya riga ibnu arabi fadar irinta cikin masu kallon al-qibla su yi sallah, wala min al-yahudi wala min an-nasara. Ibnu tabi'a ce har cikin yahuda da nasara ba a samu wanda ya taba fadar irin wannan magana cewa fir'auna ya mutu mumini ba sai wannan mutum. Yace bal jami'u ahli al-milali mutafiquna ala kufri fir'aun, duk masu bin addinai gaba daya sun yi ijma'i akan cewa fir'auna ya mutu kafiri. Kowa da kowa ya san wannan abu ne da baya bukatar dalili. Saboda haka wanda duk yace bai yadda da haka ba, Ibnu Taymiyyah ce to maganar da yake fada din nan kafirci ce. Akwai wanda yayi kafirci irin kafircin da fir'auna yayi, yayi da awar rububiyya, yayi da awar uluhiyya. Qur'ani kuma ya nuna cewa shi kafiri ne a gurare da dama. Fadhalika burhanani min rabbika ila fir'auna wa mala'ihi innahum kanu qauman fasiqin. Allah ya ce wa annabi Musa ga hujjoji nan guda biyu, mu'jizozi ka tafi ka kaiwa fir'auna da shi da jama'arsa, domin sun kasance mutane ne fasikai, har inda Allah yake cewa fa akhadnahu wa junudahu fanabaznahum fil yam fanzur kayfa kana aqibatu adh-dhalimin wa atba'nahum fi hadhihi ad-dunya la'na wa yawm al-qiyamati hum min al-maqbuhin. Allah madaukakin sarki yace muka kama shi fir'auna da shi da rundunarsa, muka jefa su, muka watsa su cikin teku. Ka dubi yadda ƙarshen al'amarin azzalimai yake kasancewa. Allah ya kirawo su ne azzalimai, sannan muka bibiye su da la'ana har alƙiyama ta tashi. La'anar fir'auna ake yi, kuma wa yawmal qiyamati hum min al-maqbuhin, ranar gobe kiyama zai zo cikin waɗanda suke masu muni ƙwarai da gaske, waɗanda ake munana ainihin sakamakonsu. Ubangiji ya ba mu labarin cewa fir'auna kafiri ne, kuma fir'auna ya mutu azzalimi, kuma a ranar gobe kiyama kamar yadda yake waja'annahum a'immatan yad'una ila an-nari wa yawmal qiyamati la yunsarun, mun sanya su jagorori ne suna kira zuwa ga wuta, kuma ranar gobe kiyama ba za a taimaka musu ba. Haka Allah ce la yunsarun, ba za a taimaka musu ba. Wani yace a ai fir'auna baya ciki, kuma wancan ayar da yace fa auradahum an-nar yaqdumu qawmuhu yawmal qiyamati fa auradahum an-nar, ai duk sanda Ibnu Taymiyyah yake cewa ai duk sanda wani ya yiwo wasu jagora zai kai su guri, to sai ya shiga gurin sabanin a ce ya koro su, kaga ba a ce ya soku qaumahu ba, to aka yaqdumu qaumahu shine a gaba suna bin shi, ya za a yi su shiga, shi yake shiga, shine farkon wanda zai shiga, su bayan shi za su biyo. Sannan wancan ala fir'auna da Allah ya faɗa, ai alur rajul min alur abin nan aka ce alu fulan, to shi wannan mutum ya shiga ciki, duk sanda aka ce aluwa ne ya shiga ciki. Lokacin da Allah yake cewa inna arsalna ila abin da yake ba mu labarin mala'iku da Allah ya tura wa annabi Ibrahim alayhi salam, suke gaya wa annabi Ibrahim alayhi salam inna arsalna ila qaumin mujrimin illa ala lutin inna lamunajjihum ajma'in, suke cewa an aiko mu ne zuwa ga wasu mutane masu laifuffuka illa ala lutin, amma banda ala lut su za mu tserar da su. Lutin baya ciki? Yana ciki, amma gashi nan Allah ya ce illa ala lutin. Falamma jaa ala lutin al-mursalun qala innakum qaumun munkaru, lokacin da da manzanni suka zo ga iyalan lutu, qala shiwa lutu, amma ce akai jaa ala lutin, mai maganar kuma sai ya kasance annabi lutu. Gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin salatul ibrahimiyya, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, ko kama sallaita ala ali Ibrahim. A wata ruwayoyin babu kama sallaita ala Ibrahim, kama sallaita ala ali Ibrahim, annabi Ibrahim ya shiga ciki. Kama barakta ala ali Ibrahim, annabi Ibrahim ya shiga ciki. Lokacin da ake kawo annabi sallallahu alaihi wasallama sadaka a ainihin zakka, duk sanda aka kawo masa zakka, kamar yadda yazo cikin hadisi sahihi na Abdullahi ibn Abi Aufa, yace duk sanda aka kawo mutum aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam zakka, sai yayi wa wannan mai zakkar sa addu'a, ce Allahumma salli ala fulan. Lokacin da Abu Aufa ya kawo zakkar sa, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Abu Aufan kuma shi ya kawo zakkar, za a ce banda shi a cikin salatin, banda shi a cikin addu'ar, ya shiga ciki. Saboda haka an aka ce alu fulan, to shine farkon wanda zai shiga cikin wannan, da an ce gidan wane to mai gidan shine farkon wanda zai shiga cikin wannan lissafi. Saboda haka da aka ce adkhulu ala fir'auna, fir'auna shine a gaba, kamar yadda Allah ya ce yaqtumu qaumahu yawmal qiyama, shi zai wuto gaba, don haka shine zai yi musu jagora zuwa shiga wuta. Allah madaukakin sarki ya tsare mu, Allah madaukakin sarki ya bamu gambakatar abinda muka faɗa daidai, Allah ya bamu lada abinda muka yi kuskure, Allah ya fahimana.